Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 27 ga watan April na shekarar 2021, wato daidai da 15 ga watan Ramadana na shekarar 1442 da jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga baba da kanin labarai.
To, baban ne gwamnatin jihar Niger ta bayar da tabbacin cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Niger har ma sun kwace wasu garuruwa da dama daga hannun mahukuntan jihar Niger. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta Homeland Security za ta gudanar da bincike akan yiwuwar barazanan masu tsaurin ra'ayi a cikin hukumar kanta, a cewar ma'aikatar ajiyar Litinin. Kana Amurka ta yi alƙawarin aikewa da iskar oxygen zuwa Indiya ba da ɓata lokaci ba, da miliyoyin rigakafi zuwa waje a mataki-mataki a matsayin martani ga annobar coronavirus da kuma tsananin matsi akan Amurka na ba da taimako mai muhimmanci.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jihar Kebbin Najeriya, rundun 'yan sandan jihar ta tabbatar da cewa jami'anta sun fafata da barayin shanu, inda rayuka da dama suka salwanta.
Din haka sai ya garzaya da jami'an shi domin ya ga an daƙile su su yi awon gaba da wannan shanu. So Allah cikin ikon shi suna samu kuku sai suka fara fafatawa da su. So dalilin haka shi DPO da kusan jami'an mu za a ce guda 8 sun rasa rayuwarsu.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Tsaka Mai Wuya, wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Gwamnatin jihar Niger ta bayar da tabbacin cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Niger har ma sun kwace wasu garuruwa da dama a hannun mahukuntan jihar Niger. Dama dai tun a baya ne ake ta yayata jita-jita cewa sun kafa sansani a jihar Niger mai iyaka da Abuja, fadar gwamnatin Najeriya. A yanzu dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ne kansa ya tabbatar da cewa kungiyar mayakan Boko Haram sun kafa tutocinsu a wasu garuruwa a yankin karamar hukumar Shiroro da Muya, kamar yadda yake karin bayani.
Yan Boko Haram sun matsa mu kasan Shiroro da Muya, sun kwace su matan sun kore mu da yadda kayuka sama da kayuka ba ko takwas ba kowa, sun kafa tutansu saboda suna nima su mai da wajen ya zama gari musu kamar su dai Asambiza. Kuma na yi kira ga gwamnatin tarayya, wannan magana ba na magana bane jihar Niger kawai, wannan magana ne da ya shafi Najeriya. Zambiza da suke ciki shekara-shekara na yakansu ba yi nasara ba, in suka tsaya a nan ne kuma zai faru. Daga Zambiza zuwa Abuja kila kilomita 100 ne, amma daga nan zuwa Abuja suna cikin Abuja.
Gwamnan jihar Niger kenan Alhaji Abubakar Sani Bello. Ma'aikatar tsaron cikin gida a Amurka ta Homeland Security za ta gudanar da bincike akan yiwuwar barazanan masu tsaurin ra'ayi a cikin hukumar kanta, a cewar ma'aikata a jihar Litinin. Sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Moyakas bai bayyana dalilin da yasa za a yi irin wannan bincike a ma'aikatar ba, amma kuma yana nuni da harin ranar 6 ga watan Janairu da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a majalisar dokoki. Ya ce wannan lamari ne da ya haska batun barazanan masu tsaurin ra'ayi na cikin gida. Ba da ɓata lokaci ba, wata kungiyar manyan jami'an ma'aikatar tsaron cikin gidan za su duba hanyoyin kawarwa da ganowa da kuma mai da martani ga barazanan masu tsaurin ra'ayi cikin gida a cikin ma'aikatar, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar. Shugaba Joe Biden ya yi kira ga ba da tallafi ga binciken ƙarin raki akan ayyukan masu fifita farin fata wanda aka yi imani suna cikin rundunar migration ƙarƙashin ma'aikatar tsaron cikin gidan a cikin kasafin kuɗinsa na farko wanda aka ƙaddamar da shi a wannan wata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi alƙawarin aikewa da iskar oxygen zuwa Indiya ba da ɓata lokaci ba, da miliyoyin rigakafi zuwa waje a mataki-mataki a matsayin martani ga annobar coronavirus da kuma tsananin matsi akan Amurka na ba da taimako mai muhimmanci. Muna so mu yi aiki tare da Indiya, inji sakataren jarida a fadar White House Jen Psaki tana faɗa wa manema labarai a jiya Litinin. muhimmantu mu ba su taimako da suke bukata kamar oxygen da kayayyakin kariya da na'urorin gwaji da kayan hada rigakafi da sauransu. Za a tura wani rukunin kota kwana na masana sha'anin kiwon lafiyar jama'a na Amurka zuwa India, inji wani babban jami'i. Akwai allurar rigakafin AstraZeneca miliyan 60 da hukumar abinci da magunguna ta Amurka ba ta amince da su ba. Akwai yiwuwar aika su zuwa wasu kasashe da zarar hukumar tarayyar ta tabbatar da ingancinsu, a cewar fadar White House.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. Alamu na nuna cewa har yanzu 'yan Najeriya ba san inda suka dosa ba game da matsalar rashin tsaro, domin duk matakan da hukumomi ke ɗauka ba su hana wanzuwar ta'addanci ba. A jihar Kebbi da ke arewacin ƙasar, 'yan ta'adda sun yi arangama da jami'an tsaro, inda kimanin mutane 100 suka rasa rayukansu. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Maharan su kimanin 250 kan babura ne suka dira a garin Makuku da ke yankin Sakaba a masarautar Zuru a jihar Kebbi suka fara satar shanu. Daga nan jama'ar garin suka ankarar da jami'an tsaro da 'yan sa-kai, inda nan take suka kai ɗauki. Rundunar 'yan sanda ta jihar ta bakin kakakinta DSP Nafi'u Abubakar ta tabbatar da aukuwar lamarin.
Wajen haka sai ya garzaya da jami'an shi domin ya ga an daƙile su sai an gaba da wannan shanu. So Allah cikin ikonsa suna samu kuku sai suka fara fafatawa da su. So dalilin haka shi DPO da kusan jami'an mu za a ce guda 8 sun rasa rayuwarsu. Akwai immobile masu kwantar tarzoma, 'yan sanda masu kwantar tarzoma su 7 da 'yan sandan mu guda da ke nan ofishin DPO da ke Sakaba. Sai masu taimaka mun a wurin aiki wato 'yan sa kai su ma mutum uku sun rasa rayuwarsu a cikin wannan
To su ka san ba su barin gawakinsu, amma kididiga da muka yi gaskiya sun kai kusan 100 da wani abu aka kashe su. An kashe su sun kai wajen 100 da wani abu, kuma ba su samu sun fita da dare nan ba, gaba ɗaya sun rude, wasu suka fada magajiya suka kashe wani mai trader, suka kwashe kaya. Muka sami labari kuma can wajen warari sun kashe kuma mutum 5. To yau dai an jana'izan shi inspector din da shi the other policeman din, su kuma cops na mobile din an kawo su nan Birnin Kebbi.
Na tuntubi wani mazaunin garin na Makuku akan yadda yanayin garin yake a halin yanzu.
Makuku jiya in ka je da ake shelling harsashi abun nan sai ka ji kamar ruwan sama ne ake yi. Wallahi ina cikin daki goye ina faɗa ma har da 5 suna nan cikin Makuku fata halbe. Zuwa 5:30 ne suka kama ya suka fita. To ni kuma bayan an sha ruwa nikan na samu na sulalo na gudu, saboda ban sukan je ne sukan yi wata siya ne in sun tafi kamar sun tafi sukan dawo cikin dare, sai kuma su bi gida suna cajin mutane suna kwace musu 'yan kuɗaɗen da ke hannunsu. Babu kwanciyar hankali tsakanin yankin Sakaba lokar gamman nan arewacin nan daga gabashin zuwa kudancin nan, wallahi babu kwanciyar hankali ko sisin kwabo. Don mutane nan na ta gudowa don ko yanzu ga maganar ake yi yanzu nan riba mutane Makuku da ke nan riba sai.
Ayyukan ta'addanci dai sannan a hankali suna mamaye sassa daban-daban na arewacin Najeriya, abinda ke nuna cewa akwai buƙatar sake lale ga yunkurin da ake yi domin magance matsalar. Wataƙila taron da shugaban Najeriya ya gudanar tare da gwamnonin jihohin da ke fama da matsalar rashin tsaro ya buɗa sabon babi na sake lalen tunkaran matsalar ta rashin tsaro a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Babu Yakubu makeriya da wada labarin duniya kashi na biyu.
A jiya Litinin, sababbin shugabannin sojin Chadi sun zabo dan siyasa farar hula Albert Pahini Padak a matsayin Prime Minister gwamnatin wucin gadi mako guda bayan rasuwar shugaba Idris Deby a fagen daga, amma kuma nan da nan madugun ƴan adawa yayi fatali da wannan nadin. Padak yayi aiki a matsayin Prime Minister daga shekarar 2016 zuwa 2018, kana ana masa kallon babban aminin Deby wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulkin Chadi. Wata majalisar soja ta kwace iko bayan da aka kashe Deby a filin daga, yayin da ya taimaka wa sojojin kasar a fadar su da suke yi da 'yan tawaye a ranar 19 ga watan Afrilu. 'Yan siyasa masu adawa sun kira kwace ragamar da sojojin suka yi da juyin mulki. Kana biyu a cikinsu sun faɗa a jiya Litinin cewa sojojin ba su da hurumin zaɓo Prime Minister. Ana lura da sauyin gwamnati da kuma dambarwar da ke tattare da shi ne a kasar mai karfin soji da ke Afirka ta tsakiya, kuma da daddiyar kawar kasashen yammacin duniya wurin yaki da ayyukan 'yan ta'adda a fadin yankin Sahel. A ƙarshe, jama'an Amurka sun ce ba su gamsu cewa Rasha na ɗaukar mataki na cika alƙawarinta na kawo ƙarshen rikici a yankin Crimea da kuma iyakarta da Ukraine, biyo bayan jirgi sojoji na mako guda, inda suka hakikance zai zama rigamalar masallaci a tabbatar da gaskiyar Rasha a wannan lokacin. A jiya Litinin, Pentagon ta ce akwai alamar wasu sojojin Rasha sun bar wurin, amma har yau akwai raguwar haɗari. Sabanin damuwar Amurka da kasashen yammacin duniya, jama'an Rasha sun yi ta zargin cewa kasar Ukraine ce take haddasa rashin zaman lafiya a yankin. A jiya Litinin, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce shugaba Vladimir Putin ya kira shugaban Faransa Emmanuel Macron ta waya, ya bayyana masa ayyukan takala da Kyiv ke yi a gabashin Ukraine.
Gaida Baba Yakun Bakeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada manta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Ni zan baka misali daga rinda da fito kafi dan na san nasib da muka shiga karon baya, babu yanda za a yi in kudu ta yi wallahi ka tashi kai, amma wallahi ka yana zan so a ƙarfe 1 da rabi na kai kai kuma 1 da rabi na ta baro shi kai na dare tsabanin da wanda an ga damar ƴan ta da akwai wani wuri da ake ce ma mangoro a wajen dole mori ko da battalion ka to ka baka ya wuce wajen nan epicenter din su idan sulhu da mai girma gwamnati yayi ko yana shi ne yake ganin alheri to a bi tsari na yin sulhu na gaskiya wanda mutane za su kan, idan kuma yaki za a yi da su to a tabbatar da cewa an goya ma jami'an tsaro baya, an ba su haɗin kai.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na saka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. A cikin muhawarar da muke kawo muku game da harkokin rashin tsaro da ke galaba arewa maso yammacin Najeriya, muna jihar Zamfara a yau, inda za mu duba alaƙar tashin hankalin da ke galaba wannan jihar ɗin da wanda yake samun juri da take makwabtaka da su irin su Katsina, Sokoto, Niger da kuma Kaduna. Kuma ina gaskiyar cewa wai barayin Zamfara ne suka yi ta Kano, takanan suka je har jihar Niger can watannin baya suka sace yaran 'yan makaranta a Kagara. Ba da bayan haka za mu ji me yasa ake fuskantar matsala wajen shawo kan wannan harkar rashin tsaro a dukkan wa'innan jihohi, don ba tare da ɓata lokaci ba ga sani na manufa shi da bakinsa.
To madalla,
Honorable Aliyu, me a ganin ka yake kawo jinkirin murƙushe ayyukan ta'addanci a Zafara duk wanda ikirarin da gwamnatin jihar ta yi cewa an samu zaman lafiya a jihar?
To mu fatan mu a samu zaman lafiya, amma abin da ba ma so shine a boye abin da ke akwai a ce babu shi domin manufa ta siyasa, to shine ba mu yarda da shi ba. Idan sulhu da mai girma gwamnati yace yayi ko yana shine yake ganin alheri, to a bi tsari na yin sulhu na gaskiya wanda mutane za su kan. Idan kuma yaƙi za a yi da su, to a tabbatar da cewa an goya ma jami'an tsaro baya, an ba su haɗin kai, domin ni ko faɗan za a yi da su akwai aikin da ba na jami'an tsaro ba ne na gwamnati ne, akwai kuma aikin da na jami'an tsaro ne ba na gwamnati ba. To dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi, an yi ɗauki abu ɗaya, amma a riƙa ɓoye gaskiya domin manufa ta siyasa ko domin neman yabo. Wannan shi ya kai mu ga inda muke a yanzu. Farko da wannan gwamnati ta fara, ita ta ɗauka cewa alƙawarin ma da cikin kwana 50 zai kawar da wannan matsala, saboda bai fahimci yadda take ba. Amma yanzu na tabbatar da ya fahimci yadda take, kuma na tabbatar da cewa yanzu idan da gaske ne za a yi, to dole sai an tsaya an bi tsari na gaskiya. Amma duk abin da aka ɗauka in ba a bi tsari na gaskiya ba, to wallahi ba za a cimma wannan manufa ba. Sannan kuma ina ba da shawara su kwamban shinkafi su daina sa siyasa a kullun tunaninsu shine a ɗan jam'iyyar APC yayi kaza yayi kaza. Wallahi wannan ba zai haifa mana ɗa mai ido ba, kuma ba zai ba su nasara ba. Domin yin wannan
ina zuwa haka yayi don ina son mu rika bada a takaice da ka bada tambayar da aka yi mutum ya je kai gaba ɗaya sai mu aje kuma ya bada amsa. Ana sa Abdullahi kaji bayanin da kai a naka ganin me yake kawo jinkirin murƙushe ayyukan ta'addanci a nan Zamfara duk da cewa gwamnati ta yi ikirarin cewa an samu zaman lafiya a jihar.
Wato kuma gaskiya duk wanda zai adalci zai ce bana ta yi tsara. Ni zan baka misali da garin da na fito. Kafi dan na san nasib da muka shiga shekarun baya. Babu yanda za a yi in kudu ta yi wallahi ka tashin kai. Amma wallahi ka ji na zaran su a tarihi ɗaya da rabi na tashin kai. Kuma ɗaya da rabi na ta baro shin kai. Na dare shekaran jiya ƙarfe 6 da rabi na baro shin kai tsabanin da wanda an ga damar ƴan ta'adda akwai wani wuri da ake ce ma mangwaiwa a wajen dole boli ko da bataliyan fatar da za ta yi wuce wajen. Epic center din su ne, amma cikin ko Allah kowa bai tsaye ka haka da haka dawo. Aga abu ne wanda za mu alfahari da shi. Shinkafi kusan shekara uku ko hudu kamin zuwa wannan gwamnati mawuyaci ne ka ga duk wani masallaci da aka kusan bayan gari haka wanda ba cikin tsakiyar gari ba yana da wahala ga azumi su sallar tarawih, amma ba don corona ba harkon shekarar mulkin matsayin da an yi tsirai.
Ya isa haka kafin baka bari maka wannan tambayar albashi sai in koma wajen shi Honorable Aliyu. Shin me ke dangantakar matsalar rashin tsaro a Zamfara da na sauran jihohi kamar su Katsina, Sokoto, Niger da kuma Kaduna?
Matsalar da take bambanci da ita ba san duk abin da za ka faɗa ko ka faɗi gaskiya. Ita matsalar Katsina, Niger da ina ka ce da
Sokoto da Kaduna.
Yawanci matsalar Zamfara ta haihe ta shekarun da sun ka gabata, domin ne saboda sakacin da an kai na rashin murƙushe wannan matsala da gaugawa ko cikin lokaci. Lokacin da wannan matsala ta taso kusan shekara 6 da suka gabata, shi tsohon gwamnan da ya gabata yana iya ga wata 6 bai zanna ofis sai hukuma ko kuma bai ma cikin kasar da gabata. Kusan aka ba ni shugaban gwamnan na jihar Zamfara kusan ya haɗu ka aiki da gwamnan Sporo yadda aikin da talaka suka zaɓe shi matsayin shi na zaɓaɓɓen gwamnan kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ya ba shi dama. Bisa wannan sakaci su yi haihu waɗanda ƴan ta'adda, yanzu ɗan ta'addar da sun kan sace ƴan matan Kagara ai ɗan haifaffen jihar Zamfara ne dogoge wanda aka zarge su sace shi, wanda ya sace ƴan matan Kankara ainihin ɗan Daudawa ne a jihar Katsina, amma daba ta yi daba dumburum
cikin jihar Zamfara take zulmi a local government. Sannan wanda suka saci ɗan matan Jangebe su ma ɗan jihar Zamfara ne, saboda sakaccin da an kai ya zama Zamfara ta zama mafakarsu inda suke zuwa suna shigewa. Domin miyagun daji duka da muke da su wa'anda yana da wahala jami'an tsaro su shiga ciki ba tare da kila wa'anda suka sani da zuzan ba. Gwamnan Katsina, gwamnan Kaduna, akwai lokacin da sun koka cewa duk matsalar da suke samu ta matsalar tsaro an da gwamnan Naija ya ce kokon gwamnan jihar Zamfara shi abbai ba su haɗin kai. Ya rufa iya wannan magana akwai sanda aka zo suka kafa za a yi wani task force. To duk jihohin nan kuɗaɗen da suka ce za su haɗa a yi wannan joint task force aka zo aka haɗa ko miliyan 30 ne shi gwamnan jihar Zamfara bai ba da bashi. Sannan kuma duk manya-manyan ɓarayin ga wanda ka yi tunan mutane har nasara suke zuwa ma yanzu ɓarayin na Zamfara kuma daga Zamfara suke. To kare akwai sakaci ana wannan rashin kulawa hayyarsa abun ana ganin shi ƙarami ya zo ya zama babba.
To ya isa bari in je ga shi Honorable Aliyu, ni za ka ce dangantaka tsakanin matsalar tsaro na Zamfara da na sauran waɗannan jihohi da ke makotaka da ita jihar wato Katsina, Sokoto da Niger da Kaduna a takaice?
A takaice kafin in ba ka amsa tambayarka, ina son in kara jawo shi hankalin Abdullahi Shinkafi. Wannan shi ne matsalar su kullum in suka zo da magana ba za su fuskanci abin da ke gabansu ba sai sun soki tsohon gwamnan Abdullahi Zuwa Bakar. Wannan abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne. Gwamnan Niger yana nan da ransa, gwamnan Kaduna yana da ranshi. Lokacin da aka kawo wannan kwamiti shi ba ya da masaniya domin ba ya tare da wannan gwamnati a wannan lokaci. Abin da aka ce kowane gwamna zai ba da naira miliyan 100 ba miliyan 30 ba, kuma babu gwamnan da bai ba da wannan kuɗi ba. Aka hanzarta ma kwamitin tax force da aka yi shi wannan aiki. So ina son su cire hasadar da suke yi ba Abdulaziz Yahaya. Yanzu talakan Zamfara shi ne alƙali. Ta su bambance ji da yau ba kai ba da kake cikin gwamnati kake magana. Na biyu musamman shi Abdullahi Shinkafi babu radda zai yi interview ya kare ko da ɗan jarida zai mai tambaya ya tsaya mu tambaye shi sai ya tsallaka ya ɗauko magana Abdulaziz Yahaya. Kuma Abdulaziz Yahaya din nan ko a siyasa fa an kawai. So kai tsazon kai maganan cewa girmamawa da mutuntawa ko ka girme Abdulaziz Yari? Abdulaziz ya girme ka
ko Abdulaziz Yari na riga ka sani shi abokina ne ka tambaye shi ka ji
ko ma ni ne ne naka ni ma ni ka sani shi yanzu ko ma ni ne ne naka ba ta ayyin ka bane
sai ka tambaye
ta ayyin ka bane
ni wallahi
ga da ba na yi karin shi dan wallahi Abdulaziz ba ta ka bane to ka yi karin mutumin da gwamnati na ka kawo gwamnati a Zamfara na ko ba Zamfara na ka a wani won bai takka mun da mu yan siyasa ne jam'iyyar da kake ita a Shinkafa baka taba cin ruwan ba takka ba to ai za ku ga da to in ka kawo gwamnati an wuri kai kawo su zabe ka ni ne ka ba mun ka ba dan ka a Zamfara a Shinkafa ruwa da kake jin kura baka taba ci ba abda ai wannan siyasa ne ya hawo ka da mu ka shire
na gaba za mu duba shin mutanen da suke shiga cikin wannan harkar sace-sace nan da kama mutane domin neman wato kudaden fansa shin dukkan su fulanin Najeriya ne ko kuma akwai mutanen kasashen ƙetare? Ba da ba haka ya su wannan bala'i suke samun wannan manyan makaman da suke amfani da su? Akwai hannun makeran cikin gida na Najeriya alal misali sannan kuma me yasa har yanzu ake ganin kamar gwamnatin Najeriya bata tabuka abin da ya kamata ta yi a jihohin arewacin Najeriya domin shawo kan wannan matsalar tsaron ba. To sai da ka ci zuwa wannan shiri din yanzu kan madadin su wanda suka taka rawa a cikin shirin, wato musamman su baki namu Aliyu Abubakar MK da Sani Abdullahi Shinkafi tare da kuma takwaransu Sani na Mulumfashi da ya yi shirin hada da Grace Alheri Abdu da ta haɗa mana shi Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Huta lafiya.
To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto kafin mu je ga shirin mu na ƙarshe ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe.
Sunana Zahruddin Tasu Zakar daga makarantar Hajjatul Bayda da take garin Jos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ardi wa ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil-alamin. Wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un.
Madalla yanzu kuma sai labarai a takeice.
To baban Allah ta kaice, gwamnatin jihar Neja ta bayar da tabbacin cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Neja har ma sun kwace wasu garuruwa da dama a hannun mahukuntan jihar Nejan. Dama dai tun a baya ne ake ta yayata jita-jita cewa sun kafa sansani a jihar Neja mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya. A yanzu dai gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ne kansa ya tabbatar da cewa kungiyar mayakan Boko Haram sun kafa tutocinsu a wasu garuruwa a yankin karamin hukumar Shiroro da Muya, kamar yadda yake karin bayani. Ma'aikatar tsaron cikin gida a Amurka ta Homeland Security za ta gudanar da bincike akan yiwuwar barazanan masu tsaurin ra'ayi a cikin hukumar kanta, a cewar ma'aikata a jiya Litinin. Sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Moyakas bai bayyana dalilin da yasa za a yi irin wannan binciken a ma'aikatar ba, amma kuma yana nuni da harin ranar 6 ga watan Janairu da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a majalisar dokoki. Ya ce wannan lamari ne da ya haska batun barazanar masu tsaurin ra'ayi na cikin gida. Amurka ta yi alkawarin aikewa da iskar oxygen zuwa India ba da bata lokaci ba, da miliyoyin rigakafi zuwa waje a mataki-mataki a matsayin martani ga annobar coronavirus, da kuma tsananin matsi akan Amurka na bada taimako mai muhimmanci. Muna so mu yi aiki tare da India, inji sakataren jarida a fadar White House Jen Psaki tana faɗa wa manema labarai a jiya Litinin. Muhimmantu mu ba su taimako da suke bukata, kamar oxygen da kayayyakin kariya da na'urorin gwaji da kayan haɗa rigakafi da sauransu.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, sashen Hausa na muryar Amurka ya mika sakon ta'aziyya ga masu martaba Sarkin Kano da na Bichi, Alhaji Aminu Ado Bayero da Alhaji Nasiru Ado Bayero, bisa rasuwar mahaifiyarsu Hajjia Maryam Ado Bayero, Allah ya jikanta da rahama, amin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Cibiyar Radio ne da ya bada umarni. da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.